sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sir Phil Hashim Gumel tare ke da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wani shiri na daren ranar Asabar 11 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa hukumar kare yancin dan Adam ta Ghana ta yi Allah wani cin zarafin da sojojin kasar suka yi bayan kashe wani soja. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan daren da kuma cikakkun labaran duniyar. Matakin kasar Saudi Arabia na bazata na yunkurin maido da alakar ta da Iran ya kara haifar da wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakar ta diplomasiya da Isra'ila. Wanda ke bukace da gani an daidaita shi a cewar masu fashin baki. A jiya Juma'a Riyadh da Tehran suka bada sanarwar cewa bayan shekaru bakwai da yanke hulɗa tsakaninsu za su sake bude ofishin jakadanci a cikin watanni biyu tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattaba wa hannu sama da shekaru 20 da suka gabata. Yarjejeniyar wadda China ta shiga tsakanin kullawa ta janyo kakkausan sukan Isra'ila daga Prime Minister Benjamin Netanyahu wanda ya bayyana kudurinsa na kawance da Saudiyar a zaman wani sashi na kawancen yaki da Iran a yankin. Shugaban ya hamayya na Isra'ila Yair Lapid ya ce hakan na nuni da wata babbar kasawar gwamnatin Isra'ila a bangaren kudurin kasashen waje mai hatsari. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na sirri cewa dakarun rukunin Wagner na Rasha da ke riko da shi suke rike da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine yayin da dakarun Ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin yayin da dakarun na Ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikin su. Rahoton ya ce wannan yankin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke kara haifar da babban kalubale da barazana ga dakarun na Wagner a kokarin su na ci gaba da kai hare-hare zuwa yammaci. Duk da haka ma'aikatar tsaron ta ce dakarun na Ukraine da sansanin dagarsu suna fuskantar barazanar yunkurin Rasha na fatattakar sojojin Ukraine daga arewaci da kudanci. Moscow ta ce kawancin ta ce kwace Bakhmut wani babban mataki ne ga sojojin Rasha wajen karbe ikon daukacin yankin Donbas na gabashin Ukraine. An dawo da wutar lantarki a babban birnin Ukraine kwana daya bayan Rasha ta harba wasu jerin makamai a fadin kasar wanda suka lalata kayayyaki da cibiyoyin samar da makamashi. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aqidar Shi'a a Lardin Bagh dake arewacin Afghanistan inda ya kwashe wani wato inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikata akalla mutane 8. Wani kakakin yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya ce dawa muryar Amurka cewa bam din ya auna wani biki ne da ake yi na karrama kafafen yaɗa labaran Afghanistan da ke babban birnin Lardin Mazarif Sharif. Ya ce yan jarida 5 da yara 3 na daga cikin waɗanda suka sami raunuka. Jami'an yankin da malaman addini na daga cikin bakin da suka halarci bikin. Abdul Nasi Takor kakakin ma'aikatar lamurran cikin gida na gwamnatin Afghanistan da ke karkashin mulkin Taliban a Kabul ya ce wani bam ne da aka dana ya haifar da fashewar. Kawo yanzu kuma ba wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin. To kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Matasa masu zanga-zanga a Georgia bayan tilastawa majalisar dokokin ƙasar yin watsi da sababbin dokokin da ke janyo cece-kuce sun kuduri aniyar ci gaba da matsin lamba kan gwamnatin ƙasar wanda suka ce sun yi amannar ita ce ke nisanta ƙasar daga Turai. Dubban matasa masu zanga-zangan lumana ne suka mamaye babban birnin kasar Tbilisi a wannan makon. Da yawa daga cikinsu da suka zanta da kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP sun dage cewa suna yi ne ba don goyon bayan jam'iyyar da ke kasa mai tsananin bangaranci ba ne. Babban dalilin da ya sa suka jajircewa hayaki mai sa hawaye da kuma na ruwan sama in ji su shi ne imanin da sanin ya kamata tsohuwar kasar Soviet ta kulla kanta zuwa Turai. zanga-zangar ta barke ne a ranar Talata a lokacin da majalisar dokokin kasar ta fara gabatar da wasu dokoki na wakilan kasashen waje da suka yi kama da dokokin Rasha da ake amfani da su wajen murkushe kafafen yada labarai da kungiyoyin farar hula sakamakon matsin lamba daga masu zanga-zangar jam'iyyar Dream Party ne mulki na garin a na kasar ta Georgia a hukumance ta kada ƙuri'ar amincewa da kudirin ajiyar Juma'a domin farantawa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokokin suna rike da alamomin da yake nuna cewa su mutanen Turai ne. A ƙarshe an daure wasu tsofaffin membobin wata kungiyar Hong Kong guda uku da suka saba wato da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar China ya rutsa da su a dandalin Tiananmen a shekara ta 1989 a gidan yari na tsawon watanni hudu da rabi a yau Asabar saboda kasa miƙa bayanan kungiyar kamar yadda dokar tsaron ƙasar ta Hong Kong ta tanada. Laifin yana da hukuncin ɗauri mafi yawa na watanni shida.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan wata rigima ta sanadiyar wato rayuwar wani matashin soja a yankin Ashaman na kasar Ghana, lamarin da ya tunzura sojin kasar suka afka fararen hula na yankin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Ghana ta yi Allah wadai da abin da ya faru, kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Ridwan Abbas.
We also want to use this medium to condemn the murder of the soldier and call on the police to speed up their investigations.
Zan yi amfani da wannan kafa in yi tirda Allah wadai da ke sanin sojan. ‘Yan sanda kuma su hanzarta bincikinsu a hukunta waɗanda sun kashe ka wannan ɗanya. Na biyu, muna jajantawa waɗanda sojoji suka ƙuntatawa a ranar 7 ga watan Maris na shekara 2023. Sojoji ta hanyar da bata dace ba sun kafa da gida gidajen al'umma a Shaman sun ka tayar da su daga bacci sun ka kuntata musu suka barnata musu kaddarorinsu sun ka kuma yi garkuwa da kimanin mutum 400 sun ka kai su sansanin su da ake cewa Bema Camp. Yanzu haka mutane na karar batun ƴaƴansu, in ji kakakin al'umman yankin Mr. Joseph Kumade. Wannan matar na kokawa ne game da ɗanta mara lafiya da sojoji sun kaka. Na yi tattaki har ruga cikin Ashama, inda nan ma sojojin sun ka tafi sun ka rankaɗa musu dukan tsiya ga abin da wasu suke faɗi.
Na zakari muna zama da safi mun ji kama an kashe wani soja. Muna zama da safi an ke sojoji na zuwa, sojoji na zuwa, me mun yi? Mun tama abin wasan kafin mu gano an bullo. Da zan daga kafa gashi wan ya sa ni kafa nake na fadi, amma shi kamar mutum ki kuma yake tashin gudu, amma sauran duka ba wanda bai sha lakatura ana buga ba wanda bai ji ciwon gwanga ba.
Suna Ibrahim Abba, muna nan ga sun zo sun sai sun kise wani soja daga Ashama taifa. Ranar muna nan ba mu san abin da ya faru. Soja tutun mun gan su ce kowa ya zo mun kusa da su sun start suna buga mu. Lakan na duka muna kwanta wurin an ce mu kwanta ana buga mu.
Wannan irin take haƙoƙin bin Adam ya tunzura shugaban commission tabbatar da gaskiya da adalci shaji a takaici ya la'anci musgunawan sojojin ya ce yayi tirda Allah wadai da wannan kuntatawa. Wani kusa a jam'iyyar NPP da ke mulki Dr. Nyawu Nyawu Tamaklu yayi tsokaci akan abun nan da sojoji suka yi.
There is no way the high command can move troops at that level with such a firepower.
Babu yadda za a yi shugabancin sojoji su motsa zuwa ko ina cikin kasar ba da izinin komandan sojojin kasar ba. Wato Nana Adidanko Akufo Addo tilasu ne a gaya masa domin in sojoji za su fita sai da izini. In kuwa har sun kai abin da ba a sa su ba, kau akwai matsala. Dan haka nayi imani da izini sun ka aikata duk abin da suka yi. In kuwa haka ne, kau ba magana. Masanin tsaro Ajib Sani shi ma yayi tunda Allah wadaida aika aikan sojojin nan yace wannan zai sa al'umma su rasa imani akan sojojin. Amurka Accra Ghana
to a gaidar Ridwan Abbas Allah ya kyauta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM hawa kuma za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu da suka gabata wato yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfi 3:40 na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah VOA Hausa muna son ku ba mu sahihin tarihin sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu. Masu tambaya Bashar mai gyaran redio Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Ali Kamba sauran waɗanda suka yi tambaya makamanciyar wannan sun hada da Alhaji Umar Foreba da Adamu Adam Gashuwa. Tambaya ta biyu muryar Amurka so nake ku yi min ƙarin haske akan Dala Inland Dry Port wanda shugaba Muhammadu Buhari ya bude a jihar Kano. Wai shin ta yaya wannan tasha za ta gudanar da ayyukanta? Wani alfanu yankinmu na arewacin Najeriya zai samu daga wannan tashar? Mai tambaya Ado Turaki Askira jihar Borno Najeriya. To da yake an ce lokacin abu a yi shi, bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga abin da ya sauƙaƙa daga wakilin mu a jihar Lagos Babangida Jibrin.
Vote for me, vote for APC, will you vote, God bless Nigeria.
Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargo da ya kasance tsohon gwamnan jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Lagos. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata yan kasuwa na birnin Lagos da ke zaune a unguwar Tinubu wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu kamar da aka fi saninsa ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya ƙare shi a kwalejin Richard Daley da ke birnin Illinois a jihar Chicago na kasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979. Bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar SDP inda kuma anan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar Lagos ta Yamma tare kuma da samun nasara. Bayan da sojoji suka soke zaben 12 ga watan Yuni da aka fi sani da zaben Abiola, Tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudun hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna Nadeko. A yanda sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998, Bola Tinubu ya dawo gida Najeriya inda kuma ya tsaya takarar gwamna gargashin jam'iyyar AD ko Alliance for Democracy inda ya mulki jihar Lagos na shekaru 8. A wannan lokaci ne dai Tinubu ya kafa abinda ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa da neman shugabancin Najeriya a wannan lokaci. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo dan arewacin Najeriya ne da ya dade yana bibiyar siyasar Tinubu
zuwa lokacin da yake mulkin gwamnan jihar Lagos. so nawa Obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku amma duk da haka ya ci gaba yanzu ka duba duk mutumin da ka sani a jihar Lagos nan yaro ne kuma bai zama wani abu minista ne ga gona ne wallahi da hannun jagaba ya taimake su yaya za a ce yau mu mutanen Arewa ba za mu bashi goyen baya ba
farin jinin Bola Tinubu ya karu ne a siyasar Najeriya a sunan da yi wajen marawa yan arewacin Najeriya baya a siyasa tun daga marigayi janar Shehu Musa Yar'adua zuwa Atiku Abubakar da Nuhur Badu sai kuma shugaba Muhammadu Buhari a gargashin jam'iyyar APC mai mulki ya yanzu
sai kuma ansar tambaya kan alfanu da kuma yanayin busasshiyar tashar jirgin ruwa ko tashar kan tudu ta kayan jirgin ruwa wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bude kwanan baya a Kano mai suna Dala Inland Dry Port a Turanci idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar jina tare da mu ga ansar da wakilin Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horar da malamai mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya dake Yola Adamawa Najeriya wato EFC Yola wanda yace
wannan tambaya ce wacce take da muhimmancin gaske saboda yana da kyau a wayar da kan al'ummar mu akan muhimmancin wannan busasshiyar tasha ta Dala Inland Dry Port da shugaban kasa ya kaddamar a Kano wannan al'amari ne wanda yake kusan an somo maganar tun 2006 aka fara maganan kaga sama da shekara 20 kenan saboda idan ka lura Kano cibiya ce ta kasuwanci sannan kuma idan aka samu saukin yadda za a yi hada-hada a Kano wannan zai mamaye sauran jihohinmu na arewa sannan kuma yana da kyau ka fahimci cewa ana shigo da kayayyaki daga kasashen waje wadanda kuma yakan bi ta ruwa mafi yawancin su ta ruwa yake zuwa idan ya zo kuma za jirgi zai tsaya ko a Afafa ko kuma a Wari ko kuma a Kalaba ko a Patakwal to kaga wannan jidali da shi dan kasuwa zai yi na dauko kayayyakin nan daga can ya kawo su ko Kano ne ko Bauchi ko Kaduna da makawantan waɗannan wurare kaga ƙarin jidali ne don me alal akalli dai zai tashi ya je wannan wurin ko kuma ya tura a jami'in sa wanda zai je wannan wurin zai kwana zai kama hotel zai ciyar da kansa abinci zai yi ta safara zai kakka za a kashe kuɗi ne da yawa kuma ga dimbin tashin hankalin da ke ciki dole ne mai kaya zai buga waya mai ake ciki da makamantan su to wannan din sai ya zama aka yi tunanin cewa yana da kyau ya zama an samu ita wannan busasshiyar tasha abin da yake kiranta busasshiyar tasha saboda ta yi nisa daga kogi kuma abin da ka sani ne jiragen ruwa su suka fi kawo kaya wadanda suke da yawan gaske kuma suke da nauyi saboda wani jirgin ma aka yi wajen wata shida ana cire kaya daga cikin sa wanda aka kawo to kaga idan ya zamana an samu wannan din ya tabbata to kai tsaye misali zan baka kai tsaye daga cikin alfalun shine zai bunkasa tattalin arziki na wannan wurin saboda kaga kana Kano kamar yanzu da yake harkar kasuwanci ta bunkasa ta kai munzalin da ba wai lalle sai ka tashi ka je wata kasa tukunna zaka yi in kasuwancin ka ba to idan mutum ya yi order kaya kaga kai tsaye idan misali ka yi order kaya daga Amurka ko ka yi order kaya daga India ko daga China kawai abinda zaka bayar shine kana so kayan ka ya zo nan Kano to kaga an samu tasha ta musamman wacce za a ambata wacce a da can babu ita kana nan Kano za a dauko kayan nan daga duk inda kayan nan yake a duniya za a dauko maka shi a kawo maka shi har Kano saboda idan ya zo Iko nan zai yada zango ne da na bakin ruwa kenan za a saka maka kayan ka in a jirgin kasa ne in ma a mota ne in ma wace hanyar za a bi za a kawo maka wannan kaya naka har Kano to kaga wannan zai bunkasa tattalin arzikin arewa gaba ki daya saboda in ka lura kusan mun fi zuwa Kano saboda Kano ita ce cibiyar mu anan maimakon a ce mun tafi can kudu sannan yana da muhimmancin gaske ka gane yin haka kuma zai kara sauko da farashin kayayyaki saboda yanzu an samu sauki shigo da kaya farashin sa kuma zai zo da sauki kari kuma akan wannan shine zai rage jidalin safara misali kamar da na faɗa da farko sai mutun ya je Iko sai ya je Fatakwal sai ya je Kalaba sai ya je Eneme da makamantan waɗannan wurare inda jirgin ruwa ke tsayawa yayi ta kwanaki wani lokaci yana jira kasannan kafin a samu abin da ake kira clearing a fitar da waɗannan kayayyakin da makamantan su kaga kontenoni ne wanda kuma jidalin safaran su ma na da yawa to kaga yanzu a za a samu sauki tun da yake kana Kano za a kawo maka kayanka hannan sannan kuma kare akan wannan shine ina so ka fahimci cewa wannan tashar abinda ma a yanzu ya nuna shine waɗanda za a dauka su yi aiki a wannan wurin da zai kasa mutum 300 zuwa 400 zuwa 500 ba kaga nan ma an sama ma ƴaƴan mu daman da za su yi aiki sannan kuma karka manta koda tashar mota ce irin hada-hadar da ake yi wasu za su zo su bude harkar sayar da abinci ne wasu za su zo su bude harkar sayar da recharge card ne da makamantan su to wannan ma kaga alfanu ne alheri ne yazo wa mutane sannan kuma ina so ka gane cewa wannan tashar za ta zama wata kofa ce za ta bude mana mu a arewa saboda a samu sababbin harkokin da za a yi a wannan wurin watakila za ka iya ganin wani abu wanda da can ma baya zuwa nan arewa kai kana gidanka za ka yi odan wannan abun ka biya kuma a kawo maka shi har Kano ka je ka dauki kayanka don haka mun samu dama ta kai tsaye wacce mu za mu yi mu'amala da kasashen waje kuma a kawo mana kayanmu har gida sannan dadin dadawa akan wannan in ka lura za ka tara cewa an yi layin dogo ko kuma akwai shiri da ake yanzu na shimfida layin dogo har maradi wannan kuma kaga dama ce wacce mutum misali zai iya fitar da kayansa daga kasar nan zuwa irin su Chadi zuwa su Niger zuwa su Sudan su Burkina Faso da makamantan waɗannan makwabtanmu da suke kewaye da mu to alfanun wannan gaskiya yana da yawa saboda misali za ka lura cewa ba wai nan ne kadai wannan busasshiyar tasha take aiki ba wanda bai dade ba koda misali Amurka ne majajin California kasashe irin su Thailand su Indonesia su Brazil kamar Germany ma sun yi fice akan irin wannan harka ta busasshiyar tashar ruwa dry port
sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin da Dr. Adamu Babikwai da EFC Yola da wakilinmu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da producer mu Salaman Abu da engineer mu ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
to madalla a gaida malam Ibrahim yanzu kuma sai
wasanni a takaice
nan da mako biyu ne za a fafata tsakanin Kamaru da Namibia a wasan neman tikitin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2024 a filin wasa na Omni Sports da ke birnin Yaounde to amma kuma ana bayyana shakku dangane da zaben yan wasa na kocin Kamaru Rigobert Song Bahanak Maimunatu Sadu na dauke da karin bayani daga Douala.
Kocin kasar Kamaru Rigobert Song Bahanak ya bayyana jerin ƴan wasa 34 da aka zaba don karawa biyu da kungiyar wasan kwallon kafa na kasar Namibia. Mun tuntube wani matashi mai suna David Mandon dangane da zababbu 34 da kocin Rigobert Song ya bayyana. An samu abubuwa masu kyau cikin jerin waɗanda aka zaba na yaba sosai Rigobert Song yayi kokari koda yake ina da ɗan kokanto akwai buƙatar canza ɗan wasa kungiyar na buƙatar matasa sosai mun yi tattaki zuwa wajen coach Sulemani shi ma ya faɗi albarkacin bakin shi
ɗan wasan da Song Bahanak ya zaba shin cin nayi wa wannan abin hange kaman guda uku ko hudu na farko shine ya maimaita ƴan wasan da suka buga kofin duniya wanda aka buga a kasan Qatar akwai ƴan wasa da yawa da ya saki kiran su kaman su Chupomotin Abubakar Vincent Karl Toko Ekambi su Bemo ga sunan dai
tsarin da aka yi maraba da shi duk da cewa da wasu nakasu da shakku a cikin ainihin fa'idar sunayen wasu ƴan wasan da aka zaba
to a gaida Maimunatu Sado daga birnin Douala na kasar Kamaru a yau asabar aka soma fafata wasannin matakin rukuni na gasar lig ta kwallon kwando ta Afrika ta bana wato ball a takaice jadawalin gasar ya nuna cewa kungiyoyi shida ne za su fafata a rukunin na bangaren yankin Sahara daga yau zuwa 21 ga wannan watan na Maris a babban filin wasa na Dakar Arena da ke kasar Senegal sun kuwa hada da masu rike da kandin gasar wato US Monastir ta kasar Tunisia da AS Douanes na Senegal sai kungiyar kwallon kwando ta Abidjan da ke kasar Cote d'Ivoire da Kwara Falcons ta Nigeria da Rwanda Energy ta Rwanda da kuma Stade Malien ta kasar Mali gasar lig din ta kwallon kwando ta Afrika ta bal wani haɗin gwiwa ne tsakanin manyan hukumomin shirya gasannin kwallon kwando na duniya na NBA da FIBA da zai kunshi kungiyoyin kwararrun ƴan wasa 12 daga nahiyar Afrika da aka yi wasan kwata a Dakar babban birnin Senegal gabaki ɗayan gasar kuma za ta kunshi jumlar ƴan wasa 78 daga ƙasashe 13 a nahiyar Afrika da Turai da kuma Amurka ciki har da kwararru da masu tasowa da kuma dattawa a fagen kwallon kwando to karshen labaran watannin kenan mu kasance lafiya
to madalla a gaishe ka amma baka gama ba sai ka kawo mana labarai da kaita wannan karin marmutala
Dr. Filu matakin kasar Saudi Arabia na bazata na yunkurin maido da alakar ta da Iran ya kara wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakar ta ta diplomasiya da Isra'ila wanda masu fashin baki suka ce tana bukatar a gani an daidaita ta a jiya Juma'a ne Riyadh da Tehran suka ba da sanarwa cewa bayan shekaru 7 da yanke hulɗa za su sake bude ofishoshin jakadanci a cikin watanni 2 tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattaba wa hannu saboda shekaru 20 da suka gabata ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na sirri cewa dakarun rukunin Wagner na Rasha sun yi ke riƙe da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine yayin da dakarun Ukraine din kuma suke riƙe da ikon yammacin garin yayin da dakarun na Ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikin su rahoton ya ce wannan yakin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke ƙara haifar da babban kalubale da barazana ga dakarun na Wagner na kokarin ci gaba da kai hare-haren su zuwa yammaci wani bam ya fashe ya kuma tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aqidar Shi'a a Lardin Bak da ke arewacin Afghanistan inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikata akalla mutane 8 wani kakakin ƴan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaida wa muryar Amurka cewa bam din ya auna wani biki ne da ake yi na karrama kafafen yaɗa labaran Afghanistan da ke babban birnin Lardin Mazari Sharif matasa masu zanga-zanga a Georgia bayan tilastawa majalisar dokokin kasar yin watsi da sababbin dokokin da ke janyo cece-kuce sun kuduri aniyar ci gaba da matsin lamba kan gwamnatin kasar wanda suka yi amanar cewa ita ce ke nisanta kasar daga Turai dubban masu zanga-zangar lumana ne suka mamaye babban birnin kasar Tbilisi a wannan makon da yawa kuma daga cikin su da suka zanta da kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP sun dage akan cewa suna yi ne ba domin goyon bayan jam'iyyar da ke kasar mai tsananin bangaranci ba an daure wasu tsofaffin membobin wata kungiyar Hong Kong guda 3 da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin kasar China ya rutsa da su a yayin da Lin Xiaomin a shekara ta 1989 a gidan yari na tsawon watanni 4.5 a yau Asabar saboda kasa mika bayanan kungiyar kamar yadda dokar tsaron kasar ta Hong Kong ta tanada
to madalla a gaishe ka masu rawo da haka ne muka karshen shirin namu na yau sai ya kasance da mu da karfe shirin na safa gobe Lahadi inda za mu samu ku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kuma ko da yaushe zai zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com yanzu amma da murtala Faruk Sanyin na ke tana kawo muku shirye-shiryen namu na yau da kuma Dadi Balawi wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashin kuma yake cewa assalamu alaikum.